Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shirin a yau 30 ga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zahra dauke da kanan labarai.
Wata kotu a Faransa ta yanke wa tsohon shugaban kasar Nicolas Sarkozy hukuncin daurin shekara daya bayan da ta same shi da laifin kashe kudade da suka saba ka'ida a yakin neman zaben sa a shekarar 2012. Majalisar Dattawan Amurka na shirin kada kuri'a a yau Alhamis kan kudirin samar da kudaden tafiyar da gwamnati, matakin da zai kaucewa rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin kasar. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong yayi watsi da tayin Amurka na ci gaba da tattaunawa, amma yace a shirye yake don inganta alakarsa da Koriya ta Kudu.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya, hukumar bunƙasa fasahar sadarwar zamani ta NIDDA a Najeriya ta shawarci lauyoyin kasar, musamman matasa, da su rungumi amfani da sabbin fasahohin zamani da ake kira artificial intelligence a Turanci. Sannan za ku ji cewa har yanzu ana ci gaba da mayar da martani dangane da taron da gwamnonin arewacin Najeriya suka yi, inda kungiyar Fulani ta miyatta Allah Kautal Hore ta ce ta ji takaici da gwamnonin basu tattauna batutuwan da suka shafi rayuwar al'amuran Fulani a taron nasa ba. Daga bisani kuma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana. Kafin duk waɗannan rahotannin, bari mu fara da kawo muku labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Wata kotu a Faransa ta yanke wa tsohon shugaban kasar Nicolas Sarkozy hukuncin daurin shekara daya bayan da ta same shi da laifin kashe kudade da suka saba ka'ida a yakin neman zaben sa a shekarar 2012. Masu gabatar da kara sun ce Sarkozy ya kashe kusan ninki biyu na kudin da dokar Faransa ta yarda da shi gabanin zaben da abokin adawarsa Francois Hollande ya lashe. Sarkozy, wanda ya shugabanci Faransa daga shekarar 2007 zuwa 2012, ya musanta aikata ba daidai ba, inda lauyansa ya ce zai ɗaukaka kara akan hukuncin kotun. Kotun ta ce za a iya yi masa ɗaurin talala a gida, inda za a saka masa wata na'ura a kafa wacce za a riƙa bibiyar al'amuran da yake yi. An samu Sarkozy da laifin cin hanci a wata shari'a ta daban a watan Maris, kuma an yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru uku, inda aka yafe masa shekara biyu daga ciki, sai dai ya ɗaukaka ƙara akan wannan hukuncin. Majalisar Dattijan Amurka na shirin kada kuri'a a yau Alhamis kan kudirin samar da kudaden tafiyar da gwamnati, matakin da zai kaucewa rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin kasar. Idan majalisar ta dattawa ta amince da wannan kudiri, za a mika shi ga majalisar wakilai, wacce ita ma za ta kada kuri'a a kansa, yayin da 'yan majalisun ke fadin tashin ganin an cimma wa'adin da zai kare nan da tsakar dare. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawan Amurka Chuck Schumer ya ce dokar za ta ci gaba da samar da kudaden tafiyar ga ma'aikatan gwamnati har zuwa 3 ga watan Disamba. Kazalika za ta hada da dala biliyan 6.3 don taimakawa 'yan gudun hijira Afghanistan da ke komowa Amurka, bayan da Washington ta kawo ƙarshen yakin da ta dade tana yi a Afghanistan a watan da ya gabata, da kuma dala biliyan 28.6 don taimakawa jihohin gabashi da kudanci domin su farfado daga mummunar guguwar da ta auku, da kuma jihohin yammaci waɗanda suka yi fama da mummunar gobarar daji.
Madalla a gaida Zahra Aminu Fage. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotanninmu, inda a Najeriya kungiyar Fulani ta miyatta Allah kautal hore ta kasa tace bata ji dadi ba da taron da gwamnatin arewacin Najeriya suka yi a kwanan nan. Ya gaza tattaunawa batutuwa da suka shafi musgunawar da ake yi wa al'amuran Fulani musamman a kudancin kasar. Daga Bauchi ga Abdul Wahab Muhammad da wannan rahoton.
Kungiyar ta yi wannan kirarin ne a taron yan jarida da ta gudana a garin Bauchi domin ayyana matsayar al'ummar Fulani game da halin kuncin rayuwa da kuma tozarta da suke fuskanta. Alhaji Muhammad Hussein shine shugaban miyatta Allah kautal hoda a jihar Bauchi. Na nemi yi mini karin haske a kashen taron a tattaunawa mu da shi.
Alaikum sunana Alhaji Muhammad Hussein sarkin Fulani Mbuza kuma chairman miyatta Allah kautal hoda na jihar Bauchi. Gaskiya ni na Allah wa daidaita taron da suka yi saboda dalili iya zaman da suka yi sun zama ya za a yi su samu kudi kai amma ba su yi tunanin gwamnonin kudu suka sai za a kori Fulani makiyaya. Ba su faɗa wannan martani ba, ba su kawo dalilin menene abin da zai kawo mu cigaba, har dai kawai suka je suka yi zaman su na wanda su da su kawai kuma damuwan su ya za a yi karba karba kawai na siyasa abin da suka je suka yi. Saboda haka ni ban yarda da wannan isu abin da suka yi. Abin da ya sa muka zawo muka yi taro yau, gaskiya ni ina gan wannan abin da ake yi ma Fulanin nan, duk mutanen kirkinmu yanzu talauci ya yi yawa wallahi, duk mutanenmu a kauyuka gaba daya an gama kashe mutanen kirki, ya rage mutanen banza kawai. Kuma babu tun lokacin da aka fara muna fito mu faɗa ba wani matakin da aka yi, ha yanzu ya kaima musu gabanne dai a kira ka kaje ka gangawa nan kaje ka ga wannan dabbobin mu da talauci ya yawa, ba mu taba mu gan talauci iri wannan mu a matsayin mu Fulani makiya, wallahi ba mu taba ba. Kuma ministocin da muke da su a Najeriya nan da wakilan mu sanatoci da yan majalisun tarayya, wai a rasa mutum daya wanda zai iya magana akan Fulani, amma sai gwamnoni arewa gaba daya sun zauna wai ba su faɗa wata magana, hai dai maganar siyasar su ya za a yi su samu kudi, ya za a yi su yi siyasa koma koma. Ba su yi tunani a jihohinsu yadda ake yanka mutane. Yanzu hakan nan ana nan ana faffasa gidaje ana shiga, ko jiya da daddaren nan ma rimin nan an shiga gidaje. Ni karan kaina duka su gabanin mu na aka kashe, ni an kawo mun hari a gidana ayi mu atar, yanzu mahaifiya na kafanta daya. Wannan wani irin bala'i ne iri wannan abubuwan nan? Ya kamata gwamnatin tarayya don Allah ta jajirce hukumar nan, saron nan da ake faɗa kasance da gaske ake yin saron, ba maganan siyasa ba. Sannan kuma gwamnatin tarayyan da tana sai wai tana tallafi, wallahi mu Fulani kauyuka ba mu sani ba, dai ko cikin gari mu ba za mu yi wannan hukunci. Amma talauci ya yi yawa, duk ministocin nan da suke sai wai su yi raba wannan su yi menene ƙarya ne, mu ba mu sani mutanen kauye.
Kai Allah wa dare da wannan taro da aka yi a Kaduna. Kana jin wato ba su tuntube ku bane ko kuma ku me hana kuku bawa wakilanku kaman gwamnoninku bayanin
ba su tuntube mu ba? Sannan kuma taron da suka yi wai abinda ya sa suka gudu suka yi taro ya za a yi su samu kudi? Amma ka yi tunanin gwamnonin kudu suka hada kai sun sai sun kori Fulani makiya, ba su son kiwo. Gwamnonin arewa su zauna sai ba martanin da suka yi a kai, sannan su sai suna son su koma kujerunsu. Duk gwamnan da ya halarta a wurin bari ka gan 2023 ba suna gan Fulani a daji ba. Wallahi ni ina kira duk wani ba Fulani yanzu ya fito ya kare kanshi da kuri'a. Wanda suna wani abu wai maganan ko sanda ko wani abu ko kiwo ba zai kare ku ba zai yi ba. Saboda haka mu fito mu yi rijista mu kare kanmu, sannan kuma mu gane wanda suke tafiya da mu, gane wanda ba su son mu kwata kwata.
To wannan shine sakonku ga gwamnoni?
Shine sakonmu ga gwamnonin arewa, kuma mun ji dadi abin da aka yi.
Idan za a yi tunawa dai a ƙarshen makon da ya gabata ne dai gwamnonin jihohin arewa da kuma sarakunan yankin suka gudanar da taro a Kaduna domin bayyana matsayinsu kan abubuwan da suka hada har da siyasa, harajin da yake karɓa kan wasu muhimman kayayyakin more rayuwa wanda ake kira VAT. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Zahra ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
A ranar Laraba, gwamnatin Biden ta amince da aika dala miliyan 5.5 zuwa Haiti don taimaka waɗanda aka mayar da su gida daga Del Rio na jihar Texas, amma ta yi watsi da rahotannin da ke cewa ta biya Haiti ne don karɓar baƙin hauren. Sakatariyar yaɗa labarai ta fadar White House Jane Psaki ta ce wannan ba gaskiya ba ne, yayin da take magana da muryar Amurka kan rahotannin waɗanda suka karaɗe shafukan sada zumunta a ƙasar ta Haiti. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya shaida muryar Amurka cewa an aika da kuɗaɗen ne don tallafawa wata hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimaka waɗanda aka mayar su 4,000 a kwanakin farko da suka koma Haiti. Kakakin ya ce Amurka ta bada taimakon dala miliyan 5.5 ne don tallafa 'yan ƙasar ta Haiti da ke koma ƙasar su tare da hukumar Amurka da ke raya ƙasashe ta USAID.
Dalla a gaida Zara Aminu Fage da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar da yadda muka bayyana a farkon shirin, hukumar bunƙasa harkokin fasahar sadarwa ta zamani a Najeriya wato NISDA ta shawarci lauyoyin ƙasar, musamman matasan cikinsu, da su rungumi amfani da sabbin fasahohin zamani da ake kira artificial intelligence wato AI da ke sauƙaƙa ayyukan bil'adama kuma ya gudana a cikin sauƙi da sauri. Sai dai masu nazari kan harkokin ayyukan lauyoyi da kuma masu bincike game da lamuran fasahar sadarwa ta zamani sun yi tsokaci akan wannan lamari, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Most of your work is to analyze documents, is to give advice and to do other things, which AI can do better.
Malam Kashifu Inu Abdullahi kenan shugaban hukumar NITSA mai bunƙasa ilimin fasahar sadarwa ta zamani a Najeriya, yake zaburar da matasan lauyoyi kan muhimmancin rungumar sabuwar fasahar sadarwa ta zamani ta artificial intelligence wato AI a taƙaice. Yana mai cewa galibin ayyukan ku ko lauyoyi baya wuce nazarin daftarin dokoki da ba da shawarwari da jagoranci game da lamarin da suka shafi neman haƙƙi da doka da oda. Wasu daga cikin waɗannan ayyuka fasahar AI na iya yin su, don haka za ku tsaya ne fasahar AI ta kwace muku ayyuka ne, ko kuma za ku yi amfani da ita wajen bunƙasa iliminku da ayyukan ku na yau da kullum?
So if you are looking for the opportunity, you can use this as a source of inspiration.
Don haka idan kuna neman damammaki ne, za ku iya amfani da wannan sabuwar fasaha ta zama hanya ko kafar zaburarwa domin gina muradin da kuke son cimmawa a fagen sana'ar aikin lauya. Shugaban na hukumar Canitsa na waɗannan kalamai ne a Kano yayin wani taro da wani ayarin matasan lauyoyi na Najeriya suka shirya. Tuni dai masana suka fara fashin baki akan amfani da wannan fasaha ta artificial intelligence a fagen aikin lauya.
Shi artificial intelligence yana da hanyoyi da dama da yake taimakawa lauyoyi akan aikin su. Da haka dora shi akan harkar lauyanci zai iya bada dama
ya taimakawa lauya akan aikin sa. Misali akwai abin da lauyoyi suke yi na abin da ake kira due diligence. Shi wannan tsari na IT na AI akwai wato manhajoji da aka yi wanda shi lauya yake amfani da shi ya haska masa wani kamar wasu bayanai da ake bukata akan ko wata kwangila ce ko wani bincike. Akwai abin da ake kira prediction technology, shi kuma yana iya samar da wani bayanai ne ya haƙaƙaito wa lauya cewar idan muka je muka shiga kotu muka yi kaza, to ga abin da zai iya faruwa.
idan aka shiga kotu kuma aka yi kaza ga inda zai faru har sai ya fitar wa da wato lauya hanyoyi wanda in ya bi su tanan za a yi fa samun nasara.
Malam Abdul Gani Rufa'i kenan guda cikin masana a fagen fasahar sadarwa a Najeriya. A nasa bangaren Farfesa Nasir Adamu Aliyu na tsangayar koyon aikin lauya ta Jami'ar Bayero Kano na cewa
kanun ita kanta shari'a abu ne da yake amfani da hujja da shaida. Idan babu shaida babu shari'a. To yanzu zamani ya kai inda duk shaida kake nema, shaida ta hoto, shaida ta dan yatsun hannu, shaida ta kwayar ido, shaida ta yanayin jiki. Ta misali matsayi wuri inda mutum ya je ko inda yake da dai makamantansu. Ina ganin wani abu ne muhimmi da nan gaban aka mai Najeriya zai amfani mu.
Daya daga cikin ayyukan hukumar NITSA shine wayar da kan 'yan Najeriya game da mahimmanci da kuma amfani da ilimin fasahar sadarwa a kowane fage na rayuwar bil'adama. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato lafiya uwar jiki da wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar ke shirya mana.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan cutar kenda. Kenda cuta ce da ke kama hanyoyin numfashi wanda kwayoyin cuta ke haddasawa, sa'annan kuma cuta ce da take iya kama duk wanda bai yi rigakafi ba ko kuma wanda bai taba yin rigakafin cutar ba. Amma dai cutar ta fi yawa a tsakanin yara, kuma a wasu lokutan kuraje sukan feso su mamaye jikin yaro. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da warhaka.
Barkanmu da warhaka.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar bakon dauro ko kuma kyanda?
To, bakon dauro ko kyanda a wani wurin kuma sukan kira ta sharatuwa. Wannan yana daga cikin cututtukan da kwayoyin jinsin virus suke kawowa wanda kuma tana yaduwa cikin al'umma musamman yara, kuma tana daga cikin cutar da ake yi wa rigakafi na yara.
To likita, ko menene ma yake kawo wannan cuta ta kyanda ko kuma bakon dauro?
To wasu kwayoyin cuta ne nau'in virus ake kiransu measles virus su ne ke kawo wannan cuta. Yawanci ta kan zo ne da za ta fara da zazzabi, zazzabin na yana iya zama mai tsanani sosai. Ta fi kama yara musamman 'yan ƙasa da shekara 5. Bayan zazzabi sai mura, sai idanu su yi ja kafin kuraje su fara fitowa a mafi yawancin lokaci. Akan samu lokacin da kurajen na iya fitowa lokacin da zazzabin ya yi tsanani. Wani lokacin kuma a ranar da zazzabin ya dan sauka a ran nan kurajen suka yi fito. Kurajen yawanci sukan fara fitowa ta kane ko ta bayan kunne ko ta goshi, sannan kuma basa jan ruwa. Mafi yawanci ba sa yin kaikai, amma akan samu lokacin da za su yi yin kaikai. Idan suka fito da ka sai su yi kasa, sai su shafi jiki da hannu da sauransu.
To likita, a bayaninka kana ta jaddada tafi barazanar kama yara 'yan ƙasa da shekara 5. To shin akwai manyan da suke yin wannan cutar?
Za a iya samun babba da yake da wannan cutar idan ya kasance bai yi ba yana yaro, ko kuma ba ya masa allurar rigakafi ba, ko kuma ya kasance yana da wani dalili da ya sa garkuwar jikin shi ta yi ƙasa, musamman mace mai juna biyu, ko kuma yana kan wani magani ko kuma wata rashin lafiya da za ta iya sawa garkuwar jikin shi ta zama ta yi rauni. To waɗannan ma za su iya samun wannan a cuta ta measles.
To likita kenan akwai yiwuwar cewa idan mutum bai yi rigakafi ba in kuma garkuwar jikinsa ba ta da karfi akwai yiwuwar cewa ko ba dade ko ba jima sai yayi cutar bakon dauro.
Eh lalle akwai yiwuwar cewa zai iya idan ya haɗu da mai ita zai iya daukar cutar zai yi ta kuma.
Banda kuraje da kai magana sukan fiso da kuma zazzabi shin akwai wata alama da take nuna musamman ma a jikin yaran tunda su suka fi barazanar kamuwa da cutar?
Akwai murada ne bayani sannan kuma bakin su yakan yi ja akan samu wasu dan fararen kamar dan kurji a saman dasashin su a cikin bakin a wani lokacin saboda tsananin zazzabin suna iya samun jijjiga wato convulsion sukan iya samun matsala su kasa cin abinci saboda makogwaron shi ma yana iya ja ya zama yana da ciwo tana iya kawo gudawa sannan kuma suna iya samun abinda ake cewa pneumonia wato ya kasance ko ita kanta kwayar cutar ta shiga cikin huhu ta kawo matsala ko kuma ta bude hanyar da wasu kwayoyin cututtukan za su iya taba huhun su kawo ciwon pneumonia.
Kamar tsawon wani lokaci cutar bakon dauro take yi kafin ta bayyana?
Wani lokaci mai dauke da kwayar cutar kafin kwana uku kafin kurajen nan su nuna kansu yana iya yada ta tana tare da shi ba a sani ba. Sannan idan aka dauka mutum zai iya yin kwana kusan bakwai tare da kwayoyin cutar kafin zazzabin da alamun su nuna. Mafi yawanci tsakanin kwana uku zuwa bakwai amma akan iya samun wasu kasa da haka ko kuma zuwa kwana goma.
Kamar wasu irin illoli ce cutar ke haifarwa idan ba a dauki mataki ba?
To kafin a fara yin allurar rigakafi sosai-sosai a wannan lokaci aka fi ganin matsalolin da ke tattare da wannan cuta. Tana iya bata idanun yaro ya kasance ya samu matsala baya gani, tana iya taba kwakwalwa abinda ake cewa measles encephalitis suna iya samun wannan matsala sannan tana iya kawo matsala su huhu da muka yi bayani. Sannan akwai wadda ake cewa black measles wadda takan sa su zubar da jini ya kasance jini a cikin kurajen da fata da sauransu. Wannan tana da illa matuka tana daga cikin wadda ta fi kashe yaran da suke da wannan kyanda.
To kenan kyanda kan haifar da matsala ta dindindin kenan ko kuma akwai yiwuwar cewa ko ta yi tsanani kwakwalwarsa ta tafi koya makan ce yakan zo ya rika gani daga baya ko kuma ita matsalar da take haifarwa har da na dindindin?
Mafi yawanci idan ta haifar da irin matsaloli da suka shafi idanu mafi yawanci yakan zama dindindin. Akwai yan kadan wanda ana iya dauka wasu matakai kuma insha Allah samu saukin wannan amma mafi yawancin idan sun samu irin wannan matsalar gaskiya ta kan zama matsala ce ta dindindin.
Tunda wannan cutar dai akan yi rigakafin ta kamar da wani lokaci ne ake rigakafin cutar bakon dauro?
Ya danganta, misali dai a nan Najeriya yawanci daga wata tara a cikin tsarin yadda muke allurar rigakafi a wata tara ake ba yara allurar rigakafi amma akwai rahotanni da aka ga cewa yara sun samu kyanda suna kasa da wata taran nan musamman a lokacin da ake annobata. Amma dai a kaidance abinda ake a dokance a kasan mu karfi a yaron da yayi wata tara ake bashi allurar rigakafin measles.
Duk da manya ma suna da barazanar kamuwa da cutar su kuma manya kamar waɗanda ba a ba su allurar ba suna yara su ma za su iya karban allurar rigakafin cutar bakon dauro?
Gaskiya in ka tabbatar ba kai kyanda ba kuma ba a baka allurar ba ka je a baka saboda baka sani ba ko za ka haɗa ita.
To likita yaya ma ya kamata a yi jinyar yaron da yake dauke da wannan cuta ta bakon dauro tunda cuta ce wanda zai iya yada ta ga sauran yara har ma da manya musamman ma idan ba su karbi allurar rigakafi ba?
Zai iya yada ta ta tari ta atishawa ko yana kuka ko ya zubar da yawu da sauransu. Sannan in yi tarin nan da sauransu zai shiga cikin iska. Idan sauran yan uwan shi sun samu allurar rigakafi to da sauki. Amma idan ya kasance ba su samu allurar rigakafi ba to ya kamata a dan nisanta da shi. A je asibiti, asibiti za su dauki matakin da ya kamata. Amma mace mai juna biyu da wanda yake akan magungunan da suke iya rage karfin garkuwar jiki to waɗannan su nesa da mai cutar kyanda.
To kamar yadda muka yi magana akan cutar yellow fever wanda Hausa suke alakanta ta da shawara wanda cuta ce da take yawan kisa ko kuma kaso mai tsoka daga cikin waɗanda suka kamu da cutar cutar suna rasa ransu. Yaya ita kuma wannan cuta ta bakon dauro ko kuma kyanda?
To, kafin lokacin da aka fara kokarin yi wa yara da dama allurar rigakafin nan, kyanda tana daga cikin abubuwan da suke kashe yara sosai sosai. Tana daga cikin cutar da ke kawo tamuwa a yara, saboda na daya a lokacin da suke cikin wannan ciwon da wuya su ci abinci, sannan bayan ciwon nan sukan samu gudawa da sauran cututtuka daga wannan kyanda, abinda a turanci ake cewa post measles debility. Waɗannan yakan sa su samu matsaloli da yawa, yana rage garkuwar jiki, yadda har irin cuta ta tarin TB da sauransu ta fi shiga yaran da ya samu kyanda akan yaran da bai same ta ba. Amma bayan an dan samu lokaci ana yin allurar rigakafin nan, zaka ga bincike ya tabbatar da cewa an samu sauƙin ta'azzarar cutar kyanda a yara.
To likita, idan muka dawo ga nan kasar mu Najeriya, ta yaya zamu kwatanta yawan yara ko da manyan da ma suke kamuwa da cutar bakon dauro?
A shekara ta 1996 zuwa da 7 an yi wani annoba a Kano lokacin da aka yi ta kyanda da sankarau da kwalara din. A wannan lokaci an ga matsala sosai yaran da suka samu kyandan nan. Bayan nan an dan samu wasu annoba daya can haka dai, kuma za a iya cewa an samu sauƙin annobar measles nan, wato kyanda. Har yanzu ana samu, sai dai bata kai tsananin ta waccan ba da aka samu a baya. Ana iya alakanta shi da cewar wala Allah yawan waɗanda ake wa allurar rigakafin sun karu, shi yasa yana daga cikin dalilan da yasa wala an dan samu nasara wurin rage ta'azzara da kaifin cutar da ake gani.
Masu sauraron mu, duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Da fatan an ji kuma an amfana, kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bayar. A madadin shi likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri,
Dr. Lawan Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Ta masu saurare, yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga gurin Baban Bimamman Bande. Ya ce, salam VOA Hausa, akwai al'umman Najeriya masu yawa cikin mawuyacin hali sakamakon dokoki da aka kakaba na yaki da 'yan ta'adda a wasu jihohin arewacin Najeriya. Muna fatar mahukunta za su taimaka wa waɗannan mutane cikin gaggawa. Mai wasika ta gaba kuwa cewa ya yi, gaskiya masu baiwa jami'an tsaro bayanan sirri kan mafakar 'yan ta'adda suna ba su bayanai da ba su daidai ba, ganin yadda sojojin ke tabarin wuta kan waɗanda ba su ji ba su gani ba a wasu ƙauyuka. Daga ƙarshe muke fatar waɗannan mutane za su dinga ba da bayanai da suka dace, haka zalika jami'an soji kuwa su dinga faɗaɗa bincikensu kamin su kai farmaki a waɗannan yankuna. Sako daga Kawu Bai Ruwa Bajuga. Shi kuwa mai wasika ta gaba Abubakar Kawu Girgir, cewa ya yi, ƙasarmu ta gado Najeriya kullum tana ƙara manyantaka ne a samun shekaru, kai amma abin ban takaici wannan shekarun sai a ce gara jiya a yau, domin kuwa ba a ganin wannan ci gaban a ƙasa mai shekaru 61. Mai wasika ta ƙarshe kuwa cewa ya yi, haƙiƙa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu shekara ta 2023, batun cewa za a tilasta muna kan wanda za mu zaɓa bai ko taso ba, saboda haka ya kamata a banmu maimakon mu adalci, domin kuwa mun san daidai, mun kuma san akasin haka, cancanta kawai za mu bi ba wai jam'iyya ba. Sako daga Shehu Adamu Rijau.
Kafin mu karkara shirin namu, ga zaharar nan da takaitattun labarai.
Wata kotu a Faransa ta yanke wa tsohon shugaban kasar Nicolas Sarkozy hukuncin ɗaurin shekara ɗaya, bayan da ta same shi da laifin kashe kuɗaɗe da suka saba ƙa'ida a yakin neman zabansa a shekarar 2012. Masu gabatar da kara sun ce Sarkozy ya kashe kusan ninki biyu na kudin da dokar Faransa ta yarda da shi gabanin zaben da abokin adawarsa François Hollande ya lashe. Majalisar Dattijan Amurka na shirin kada ƙuri'a a yau Alhamis kan ƙudurin samar da kuɗaɗen tafiyar da gwamnati, matakin da zai kaucewa rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin ƙasar. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi watsi da tayin Amurka na ci gaba da tattaunawa, amma ya ce a shirye yake don inganta alaƙarsa da Koriya ta Kudu.
Kamar saurare da takaitattun labarai muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci, sai kuma can anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya na gabatarwa, da Julie Levis Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan Sasha Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku, sai mun haɗu a shirinmu na dare.